sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 15 ga watan Afrilu, wanda ya daidai da 14 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da cece ku ce bayan da hukumomin kasar suka yi afuwa ga fursunoni sama da 150, ciki har da wasu tsaffin gwamnoni guda biyu da aka daure bayan da aka same su da laifin karkata kudaden jihohinsu. Lamarin da ya sa wasu ke nuna shakku kan yaki da matsalar cin hanci da rashawa. Sai dai a gefe guda kuma fadar shugaban kasar ta kare wannan mataki da ta dauka. Muna kuma dauke da rahoto na musamman da labarin wasanni, amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mutanen kasar kan irin jaramtar da suke nunawa tun bayan da Russia ta mamaye kasar su a watan Fabrairu, musamman yadda suka kuduri aniyar fitowa su yi fada don kare kasar. Zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da Russia ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakinta na ruwa ya nutse a tekun Bahar al-Aswad, bayan da mayakan Ukraine din suka lalata shi. Yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare, Zelensky ya faɗa wa al'ummar ƙasar a ranar Alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin ƙoƙarin da suka yi, duba da cewa sun kwashe kwana 50 ƙarƙashin mamayar Russia, alhali hukumomin Moscow cewa suka yi cikin kwana 5 za su gama da su. A Najeriya, 'yan bindiga sun sako ɗaliban da suka sace a daren ranar Laraba a kwalejin kimiyya da fasahar lafiya da ke garin Tsafe a jihar Zamfara. Wakilin Musani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana.
Da maraisan jiya ne su waɗannan ɗalibai 'yan bindigan da suke riƙe da su suka yi garkuwa da su suka sako su. Kuma bisa ga al'ada, kai tsaye dai aka wuce da su ya zuwa fadar mai martaba Sarkin Tsafe, inda nan da nan aka kai su asibiti domin samun kulawa kamar dai yadda na samu labari. To a yau ɗin nan ne dai na sami zantawa da shi shugaban kwalejin Yusuf Idris Maradun don samun ƙarin bayani.
Kamar yadda ka ji ɗin haka, Allah ya tsira wannan yara sun dawo, kuma tun ajiya muna da tare da su asibiti, an yi musu binciken da ya kamata, sannan sun kwana a hannun sahiya ta yi saboda duba da cewa su iyayen sun zabo da cewa su koma da su gida ko ɗan uwansu su gani, domin bi hanyoyin hukuma, domin ai an ce ɗaliban makaranta ne aka ɗauka. Don haka mun nemi izini, hukumomi sun ba mu dama, sannan mun je gidan ibiya mun ka sallami yaran nan, muka ba shi su ga iyayensu da koshin lafiya. Su ma kuma sauran gidajen da suke zaune, mai wanda kwamiti namu ya regulate ya duba wanda suka saba su koma inda mun ka hana su, kuma mun tsara yadda za mu yi da su don gudun sake afko irin wannan.
Na kuma zan tada biyu daga cikin waɗannan ɗalibai, in ji shin yaya al'amarin ya faru?
Sunana Aisha Mama. Gaskiya ba zan iya cakon ba dai, amma dai mun gode Allah tun da dai mun fito lafiya. Na gode Allah.
Sunana Maimunatu Muhammad Muska. Gaskiya to ni dai ban san abin da ya faru ba, kawai dai muna kwance ne da daddare, sai muka jiyo motsi alaman ana bubuɗe kofa. To daga nan ba mu ƙara sanin abin da ya faru ba, sai dai muka gansu sun shigo cikin ɗakin mu, suka ce mu wuce mu tafi, basu yi mana komai ba, babu abin da suka yi mana. Gaskiya ina godiya ga Allah, ina gode mushi, kuma ina gode ma iyayena da kuma magabatana malamaina, ina gode musu Allah saka musu da alkhairi.
Mahaifiya ɗaya daga cikinsu ita ma ta bayyana godiya ga Allah da kuma duk yadda aka yi waɗannan yara aka samu tsirar da su.
Sunana Hajji Amina Abbas. Ina godiya, Allah ya hido mu musu, muna godiya ga Allah yadda suka haɗa hannunsu lafiya sun fito lafiya, godiya mu ga Allah. Sannan kuma wanda duk ya sa hannu ya taimaka ya ba da gudunmuwa game da hitowarsu, mu mun gode mashi, Allah ya biya su.
Ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da nuna mana wannan lokaci, domin mun yi farin cikin dawo waɗannan ɗalibai namu, kuma muna godiya ga Allah. ta yadda Allah an ba da gudunmuwa musamman ga masarautar Tsafe, haka kuma shi ma shugaban makaranta ya ba da tashi gudunmuwan.
A halin yanzu dai an riga shi shugaban makarantar ya riga ya miƙa waɗannan ɗalibai ga iyayensu tun gabanin sallar Juma'a, kuma an riga an tafi da su. Sanci Abu Malfashi, Murya Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin da muke da su. A Najeriya ana ci gaba da cece kuce bayan da hukumomin kasar suka yi afuwa ga wasu fursunoni sama da 150, ciki har da wasu tsaffin gwamnoni guda biyu da aka daure bayan da kotu ta same su da laifin karkata kudaden jihohinsu. Bayanai sun yi nuni da cewa daga cikin waɗanda aka saka har da tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dare da kuma tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyami. Wakiliyar Murya Amurka Zainab Babaji ta hada mana rahoto kan yadda al'ummar jihar Filato suke kallon wannan lamari.
Majalisar Koli ta Najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta yi ahuwa wa tsohon gwamnan jihar Filato Sanata Joshua Dare da tsohon gwamnan jihar Taraba Jolin Yame, waɗanda kotu ta ɗaure su bayan ta same su da laifin cin amanar mukamansu ta yin sama da faɗi da wasu maƙudan kuɗaɗe. Tsohon gwamnan na jihar Filato Sanata Joshua Dare, kotu ta yanke masa hukunci na zama shekara 14 da wasu shekaru biyu ne a watan Yuni na shekara ta 2018, bayan ta same shi da laifin wawure fiye da naira biliyan 2 mallakar al'ummar jihar Filato. Alhaji Ahmadu Maye na daga cikin waɗanda ke farin cikin sako tsohon gwamnan.
Mutanen bakon suna murna, ana buga ganga daga ƙauyen. Sake Dare da aka yi ba maganar Santrazol ba, maganar jihar Filato walwala za ta fito, za a yi siyasa tsakani da Allah. Hannun shi na buɗe. Dare ba mai rawa bane.
Ga Husaini Shitu kuwa sakin na Dare bai mishi daɗi ba.
Gaskiya rayuwa ni ban ji daɗi ba gaskiya. Ina da yake cin hanci ya kamata duk wanda ya laifi aka yanke mai hukunci. Ban ma shekara ɗaya ka yanke mai cika shekaran nan. In shekara goma ce cikin shekara goma, in shekara 20 ne cika.
Shiko dan Juma Mabas yace yanzu ne yan siyasa a jihar Filato za su yi walwala.
A matsayin mu na yan siyasa, mu da ma mun zama marayu ne, so a yanzu fitowan shi al'amura za su canja, harkan siyasa zai ci gaba.
Majalisar Koli ta kasa da ta kunshi masu mulki da tsofaffin shugabannin kasa, tsofaffin manyan alkalai na kasa da sauransu, dokar kasa ta ba su damar yin ahuwa ga duk wani dan fursuna da suka amince ya horu. Barista Lawal Isaac lauya ne mai zaman kansa yace
akwai komiti da akan kafa a jihohi da kuma mataki na tarayya na wannan prerogative gwamnati din. Sukan yi nazarin waɗanda suke zaman gidan kaso, suka cewa to eh wani zaman da yayin nan misali an mazan shekara 10 sai shekara 5, sai aga cewa to ya yanayin shi yake da ya halayen shi yake ya gyaru, ya yana damar abin da ya aikata da dai sauransu. To in sun ga mutun ya gyara halin shi ya gyaru kuma ya yana damar abin da aikata, sukan yi cewa mun ba da shawara wani a mishi afuwa.
Ana batun yaki da cin hanci da rashawa, wasu za su fassara shi a cewa ya kamata a ce ai sun ƙare shekarunsu, ko kuma waɗansu ma na ganin kamar ya kamata ma a ce sun zauna a gidan yarin ma na dindindin.
Laifin cin amanan ƙasa da kuma daban da laifin cin amanan al'umma, wato sata irin wannan muka saba yi daga muka saba gani. Duk wanda ya ci amanan ƙasa zaka samu an ba shi amanan, kuma babban mutum ne yana rike da wani matsayi wanda yau a ce an kama shi kadai ma an dun gurfana shi gaban shari'a yana tsaye a akwatin shari'an nan, ya ishe shi ta kai ci na har abada rayuwar shi. To za ka cewa ma koda ma ba daure sun ba a karbe agun suka sata dan a nuna su akan cewa eh wani mai laifi ne ya ci amanar kasa, kai wannan ya ishe su ma hukunci ba sai an daure su ba. To kana wannan mutane guda biyu tsofaffin gwamnati guda biyu dukan su har an daure su ma ba sun yi shekaru ma a tsare, ba zai yi shafi yaki da cin hanci da rashawa da ake fama da shi a wannan kasa ta mu ba. Dalili ko shine ya nuna cewa in kai za a binciko ka, kuma za a kai ka gaban hukuma, kuma za a hukunta ka.
Gwamnonin biyu na daga cikin wasu fursunoni 159 da majalisar ta yi wa ahuwa a ranar Alhamis. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a Najeriya dai, yayin da wasu suka fara nuna shakku kan manufofin yaki da cin hanci da rashawa na gwamnatin shugaba Buhari bayan sakin waɗannan gwamnoni, fadar shugaban ƙasar ta ce matakin da aka ɗauka an yi shi ne bisa tanadin doka, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja.
Bada wannan bayani ya zo kuma a daidai lokacin da 'yan ƙasa da dama suke zargin cewa lalle akwai matsala akan maganar yaƙi da cin hanci da rashawa. Idan dai ire-iren wannan mutane da aka yi irin wannan zargi sun faɗo jerin mutanen da aka yi marangwame ko kuma sassauci ko ya fi musu laifukan da aka zargin sun tafka. Na tattauna da Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya, domin in ji ƙarin haske dangane da wannan matsayin da ya bayyana ga al'umma a yanzu.
Na farko dai zan ce maka ni ba zan bayyana maka suwaye-suwaye a cikin sunayen batun da yadda taro ya shi shawara, shi ministan shari'a shi zai bayyana sunayen waye da waye a ciki. Amma ko da a ce akwai gwamnonin a ciki, waɗanda tsofaffin gwamnoni a ciki waɗanda aka sallama, ai abin da za a yi shi ne sai a duba sharuɗa da tsarin mulki na Najeriya ya ajiye akan waye ya cancanci ai masa yafiya ko ai masa afuwa ko a rage yawan zamansa a kurkuku. Idan aka duba aka ga wanda aka ce an yafe mashi bai cimma wannan wato mataki ba, to kaga akwai matsala kenan. Amma in za a yi adalci sai a duba, yanzu misali akwai sashen da ya nuna cewa tsufa akan dalilin tsufa kan da dalilin rashin lafiya za a iya mutum afuwa a daga gurin shugaban kasa a sallame shi tafi gida. Akwai dokar da ta bayar da gwamna ma zai iya wani mataki a irin wannan, saboda haka doka ce ake aiki da ita ba wai da ka ake yi ba.
To Malam Garba, na ga akwai waɗansu mutane uku zuwa huɗu waɗanda su ba amince da yi musu rangwamen ba, galibi wanda suka shafi magana wasu ko damfara ce ko kuma cin hanci rashawa mai tsanani ko waɗanda ake ganin kamar daɗe wasu ba ta yi yawa a gidan yarin ba da har za a nemi musu rangwame. Wani ƙarin haske shi mu za ka gabatar kan wannan?
To magana ya kusan yadda take haka kafaɗeta. A ciki akwai wanda yake kotu ta same shi da laifin sace kuɗi biliyoyin naira, aka ɗaure shi shekara 120. Motansa shi da kacal cikin kurkuku, aka kawo shawara cewa a sallame shi saboda rashin lafiya. Su shugabanni da suka zama a wannan taro aka duba aka ce a wata shi da kacal kuma irin girman laifin da aka yi da shekarun da kotu ta ce, aka ce ai ba kasa adalci ba. Su kuma wayannan din nuna su ma dai shekaru kasa kasa ba wai tsofaffi ba ne, amma kamar wani daga ciki an ce ya nuna kyakkyawan hali, an ɗaure shi shekara ko takwas ne bai fi ɗaya da rabi ba a cikin zaman da ya matashi ne. To mutumin da aka ce ya yi sojan gona ya yi cuta a wannan shekaru ƙanana haka, idan aka ce an sallame shi bayan ba hankali ba, wataƙila zai dawo bai koyi darasin komai ba ya koma kan wannan, saboda haka aka buƙaci cewa a bar shi duk da ya nuna kyakkyawan hali ya horu tukunna a gidan jaru gyara halinsa sosai don kada a sake shi a saki maciji a cikin ciyawa.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Har yanzu dai ana cigaba da gwamnatin faɗa da kuma kai manyan hale-hale a ɓangaren 'yan awali. Magajin garin Ikonde Titi da tawagarsa su rasa rayuwarsu sanadiyar taka wata nakiya da suka yi waɗanda 'yan awali masu ɗauke da bindiga suka dasa musu a kan hanyar mota, wanda ayarin motocin suke yi wa magajin garin rakiyar gwano. Cikin waɗanda suka rasa rayuwarsu har da zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru na biyar, na hira da waɗansu 'yan wannan ɓangaren wanda suka ce sake yi sunan su domin matsalar tsaro.
Alhamdulillahi Malam Awal, kasan wannan al'amarin da yake gudana a ƙasanmu nan ya ta da hankali matuƙa na al'umma. To yau nan dai akwai abin da ya faru a can Ikondo Titi. Su waɗannan mugayen mutane sun dasa nakiya a hanya, bayan sun dasa nan shi suka fiskanci lokacin da shi gwamnatin wannan jihar ɗin zai wuce da tawagarsa. To yanzu shi ya tarwatsar da su, to suka rasa rayukansu. To kaga wannan irin abubuwan da dama can babu a cikin irin yaƙin nan, dasa shi irin bumabuman nan a hanya. To yanzu ne aka shiga irin waɗannan al'amura.
Ga duka al'amu a sun samu sabon salo kenan wajen hallaka al'umma. To wace shawara zaka ba wa gwamnatin kasar jamhuriyar kamar wajen ganin cewa ta dakile wannan al'amura kare ba zuwa cikin kasar gabaki
daya? Shawaran da zan ba ma gwamnati shine a tambayi al'umma, don yanzu al'umma su ne idon gwamnati don su fallasa waɗanda suke waɗannan ayyukan ɗin, Malam Muhammadu. Don gwamnati shi kadai ba zai iya waɗannan ayyukan ba, don al'umma sun san waye suke irin waɗannan, to su riƙa tona asirin waɗannan. Kaga kuma gwamnati a nan ƙasan Kamaru, mu ɗan Kamaru ne, to gwamnati ba zai iya ɗaukan makami ya je harhadi mutane ba, don ina ɗauka duka ƴaƴayensa ne, ba ka gane ba. Shi yasa kaga ba buɗe wuta, ba ba da izini a buɗe wuta ba, yana ɗauka dai ƴan gida ɗaya ne, ba baƙi ba ne da suka kama na hari daga wani ƙasa. To shi ne da namu bakin da na gwamnati, muna roƙon al'umman wajen duk wanda aka gan shi dai a fallasa shi. Mun san dai yawanci ana fallasa su, to masu waɗanda suke nan wajen ba su a magana, to amma a nemi dai a fallasa shi, ko kuma waɗannan mutanen su dage kansa. Idan an dage kansa dai, to za ka ga wannan jihan ɗin mutanen ba za su riƙa yin waɗannan abubuwan ba.
Shi ma wannan malami ga launi ba jiyau ba ga abin da ya ce.
To kamar ni masaunin wannan guri, abin da idanuna yake gani cikin shekaru 5-6, to gaskiya gwamnati bai samu nasara yanda ake so ba.
Me yasa kace gwamnati bai samu nasara
ba? Domin har yanzu su waɗannan ƴan aware ba su aje makamai ba, suna ci gaba da garkuwa da ƴan adam da kisan gilla, har yanzu da tsayar da harkoki a daidai waɗannan yankuna.
To ya kake ganin sojojin gwamnati ba sa zama ne a inda aka aje su domin su kare al'umma?
To kamar yanda idanunmu yake gani, to wani lokaci muna ganin su da rashin ƙwazo ko kuma rashin tafiyar da aikin yanda ya kamata. Don kamar waɗansu wurare ana ganin su ƴan ta'adda a gefe guda, kuma a can wani ɓangare kuma ana ganin sojoji. To aikin ɗin mu ba ma gane yanda yake tafiya.
Ya harkokin kasuwanci da kuma makaranta ko kuma karatu da sauransu yana gudana?
To a wannan yankin da na fito gabaki ɗaya dukkan makarantun gwamnati ƴan aware sun hana. Illa dai makarantu masu zaman kansu su ma sai sun je sun ga waɗannan. An ba su cin hanci, sun ba da izini cewa buɗe makaranta, amma ba za a da sharuɗoɗinsu, kuma ba za a sa kayan makaranta ba, kuma dai kaman Ligne National.
Taken ƙasa.
Yawwa, to wannan kuma babu shi. Babu duk wani wasanni.
Fatanka ga wannan gwamnati da kuma.
To fatana dai su ƙara ƙwazo, kuma dai manyansu na canya wanda su daɗa sa ido, su ga waɗanda suka sa a filin daga irin aikin da suke yi.
Haka zalika Amir Falahaji a garin Can shi kan ya ce a gaskiya akwai matsala, domin a wannan garin nasu kan iyaka yake da jihar da ake gwamza ga zamin fada, domin yan gudun hijira suna kwararowa cikin garin nasu domin neman tsira da rayuwarsu. Ga yadda hirarta mu ta kaya,
yan gudun hijira sun yi mana yawa a ƙasa, abin da yasa abinci ya yi tsada, su kuma suke sa daga ka gaya musu kuɗin cirewa suke su saya babu tayawa. Daga nan kuma ba wannan kawai ba, komai da komai sun sa yayi ƙarfi. Kuma abin da ya kawo duk wannan sha'ani, akwai munafinci a ciki, akwai mutane a ciki, akwai mutane a waje. Shi sa duk zancen nan yake tafiya tuntuni, banda haka da gwamnati ya shawo kokkan abu.
To tun da shi ana ci gaba da kirga kuɗi, yanzu kai wace shawara zaka ba wa gwamnatin ƙasar Kamaru da kuma al'umman ƙasar baki ɗaya wajen ganin cewa an ɗinke wannan ɓaraka?
To banda dai mai ƙasa yayi kokari ya yi magana da jan ido. Inda ya yi magana da jan ido, wadagila magana zai yi sanyi.
Shugaban ƙasar Kamaru ya kama waɗanda suka fata da ƙara baya kamar su Ayub Sese. Ba ka ga cewa idan ya sako su wannan abin za a iya samun sauki ba?
Ko ya sako su abin ba zai yi sauki ba, domin suna da dabaru dewa daga makamai yake shigowa, kuɗi yake shigowa, duk shi sa mutanen jejin nan suka gagara bari.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To yanzu bari mu dan shakata da wannan. Sai da zaman lafiya daga rahoto na musamman, kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Masu da kwallon kafa da kashin buɗe kan rukun fara yaba wa aiki da sabon shugaban hukumar kwallon kafa na ƙasar Fifa Samuel Eto'o yake yi ga hirar da muka yi da wani matashin koci na kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru, Malam Musa, ga yadda hirta mu ta kaya. Ina tare da wani matashi ko masunin harkokin kwallon kafa na ƙasar Kamaru da ma na duniya baki ɗaya. Coach Musa, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya kake ganin wannan buga kwallon kafa da ake yi a ƙasar Kamaru, musamman na wannan kakar na wannan shekara tun da aka zaɓi sabon shugaban hukumar kwallon kafa na Afirka ya yake gudana?
Abubuwa na tafiya dai yadda ya kamata. Shi shugaban hukumar kwallon na Kamaru ya ce ya yi musu dai albashi, saboda komai tafi daidai. Komai tafi daidai, mata ma ya sa musu albashi. To yanzu ba kuɗi, yana kokarin da yin asan da za a yi a tattaro
a samu kuɗaɗen
shugaba.
Haka da duka ta ɓangaren bazararka kaɗar Champions League na Turai, a nan ma ya tofa wani abu, sannan kuma ya sake tofawa kan wasan kofin league na nahiyar ta Turai ga abin da ya ce. Ya kake ganin kuma gasar da ake bugawa a nahiyar Turai na Champions League ne ke gudana a cikin wannan manyan kulakulak, wani abu ne ba ka mamaki?
Abin da ya bani mamaki kamar Villarreal ta je ta yi abin nan kunnun doki da Bayern a Bayern, abin mamaki ne kan ba mu zata cewa Villarreal za ta kai wannan matsayin ba. Saboda hakan nan muna ganin Real Madrid ita ce kamar za ta dauke wannan kofi, domin gaskiya suna abin mamaki su ma. Mun zata Barcelona ne za su buga abin nan semi-final da Lyon na Faransa, abin da muka gani kenan. To amma wasan kwallon yanzu ya zama ba wai shi a gidanka za ka yi duka ba, ana zuwa har gidanka za a ce maka kashi.
Ake gani Liverpool kuma yadda ke da zakarun yan wasa da sauransu, Allah kace a can bangaren kana ganin kaman Real Madrid za ta yi fafata ta
Liverpool. Ita ma wato team ne da a zuwa gani kai kan shiri shi wanda ya ci wannan kofi kawai, don ba za mu yi wani magana domin balon ya zama ba abin bane gaibu bane,
wato a buga a gani a kasa ko
kawai shine shi za mu gani insha Allah.
Muhammad Awal Garba, mudan Amurka daga kasar Kamaru.
Albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan guzurin.
To ni ne Ismail Zakaria da ake mai malakabi honorable performer assemblyman na Babunan Batu. Game da amfani dai da ake samu na azumi, wallahi muna samun kusanta ga Ubangiji, kuma muna samun haduwa da yanwa, muna sada zumunci, muna yawan ta kuma alheri. Alherin ba ba mu yi bane, amma na azumi ka san daban ne, kuma ciki ko Allah yau muna zumnan ga mu da yanwa, kamar su in ka juya ga Muhammad, ga wannan Msani da fito Libya, duka yanwaye ne, saboda azumi yau ga mu duka mun hadu. Muna zamne dukan ba don azumi ba, Allah da ba mu gansu ba, sai sa ba mu ya kirgawa ma amfanin da muke samu game da azumin Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Mansur, director. To gaskiya mun samu kanmu cikin watan azumi, wata mai albarka, kuma akwai bukatar mu sake wasu kananan kurakuran da muke yi na yau da kullun, saboda yanayi na azumi an ce duk abinda kai ana ninka ma shi ne ninkin ba ninki, saboda haka akwai bukatar mu rinka ƙara yin ayyukan mu na alheri yayyawa a cikin watan azumi. Ni zatin kaina azumin ya sa wasu ababa da na san ina yi da baya da kyau na daina, saboda watan azumi ya riske ni, shi sa amfanin azumi dai da muka cike nan, kuma Allah ya sa idan an ƙara azumin mu ci gaba da kiyaye al'amuran da muka iya muka kiyaye a cikin azumi. Kuma saboda azumin watan Ramadana, ina jin mun ƙara yawan tilawan Qur'ani da zikirayya da muka saba yi, kuma muna rintsa idanu daga barin kallon abin da bai kamata ba, saboda haka kuma muna roƙon Allah ya sa mu ci gaba da yin hakan.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mutanen kasar kan irin jarumtar da suke nunawa tun bayan da Russia ta mamaye kasar su a watan Fabrairu, musamman yadda suka kuduri aniyar fitowa su yi fada don kare kasar. Zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da Russia ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakin ta na ruwa ya nutse a tekun Bahar al-Aswad, bayan da mayakan Ukraine din suka lalata shi. Yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare, Zelensky ya faɗa wa al'ummar ƙasar a ranar Alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin ƙoƙarin da suka yi, duba da cewa sun kwashe kwana 50 ƙarƙashin mamayar Rasha, alhali hukumomin Moscow cewa suka yi cikin kwana 5 za su gama da su. A kwanakin baya, shugabannin duniya sun taɓa ba Zelensky shawara ya fice daga ƙasar, yayin da ake tunani Rasha za ta yi galaba a kan Ukraine ɗin. Amma sai ga shi muna nuna musu yadda 'yan ƙasar ta Ukraine suke da muradin ganin sun yi rayuwa cikin yanayi na walwala, a cewar shugaban na Ukraine. A jiya Alhamis ne jirgin yakin na Russia ya nutse a teku, yayin da ake kokarin janye shi daga fagen daga, bayan da sojojin Ukraine suka yi masa illa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Algresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu wato Jonathan, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku ayi hutun ƙarshen mako lafiya. Ma'assalam.